Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aure barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tislim muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 21 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Duk da sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka, masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau Talata a Khartoum bisa tuhumarsa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan karagar mulki shekaru 30 da suka wuce.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya, yayin da ake fama da matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan ƙasar, dubun wani gungun masu yin garkuwa da mutane da fashi da makami ta cika.
Wanda aka kama akwai masu garkuwa da jama'a da 'yan fashi da makami da kuma 'yan damfara, kana kuma da masu safarar sassan jikin mutane.
To dangane da batun tsaron ne dai, babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya ce samun bakin zaren wannan matsala na hannun jama'a da shugabannin unguwanni ne. Ko me masana ke cewa dangane da hakan?
Wannan kan abin da shi abinnan shugaban hafsan hafsoshin Najeriya shi wato General Tukur Buratai ya faɗa, haka yake gaskiya ne. Su mutanen gari su ma suna da nasu laifi. Ai dama haka Hausa suke cewa idan mai da tsawa da wari.
To za a ji inda ake zargin jama'a da gazawa. A jamhuriyar Nijar kuwa takaddama ce ta kaure kan wani rangadin yankunan karkara da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PNDS Bazoum Muhammad yake yi, wacce ta da kura. Muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka, masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu, ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin jami'ar Oxford ta Britaniya da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologics ta samar, sun samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi. A cewar mujallar Lancet ta Britaniya da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. A halin da ake ciki a jiya Litinin, kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Pfizer da takwarata ta Jamus BioNTech su ma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin. Rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na Oxford da AstraZeneca ne ya fi samun kulawa sosai, yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka bashi izini. Kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan 2 na maganin. A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum 10,000 a Britaniya da Brazil da Afirka ta Kudu. Akwai kuma 30,000 a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe, duk da cewa yana da alamun illa kaɗan, kasala, ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya da safiyar yau Talata ta kashe dalar Amurka $2.1 trillion a matsayin kasafin kuɗin tallafin annobar coronavirus. Yarjejeniyar ta haɗa da dalar Amurka $857 billion da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga ƙasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus. An cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki 4 ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato. Kuɗaukan hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin ƙasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da Netherlands da Austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kuɗin na dalar Amurka $1.572 billion tare da gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su. A waje ɗaya kuma Spain da Italia sun buƙaci da a sassauta sharuɗan. Tsohon dadaddan shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau Talata a Khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi kan mulki shekaru 30 da suka wuce. Tsohon shugaban kasar na Sudan wanda aka sauke daga mulki a bara biyo bayan zanga-zanga kin jinin gwamnati a fadin kasar, yanzu haka yana daure ne na wa'adin shekaru 2 bisa tuhumar cin hanci. Ana tuhumar al-Bashir dan shekaru 76 da wasu mutum 16 da zargin kwace mulki yana soja a shekara ta 1989. Wannan shari'ar na zuwa ne yayin da gwamnatin rukun kwariya ta kasar ta kaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karbuwa a kasashen duniya. Kasar ta Sudan ta yi alkawarin mika al-Bashir ga kotun kasa da kasa ta hukunta manyan laifuka, inda zai amsa tuhumar laifukan yaki da kisan kare dangi da ya danganci fadan Darfur a shekara ta 2003, sanda yan aware suka haddasa tarzoma game da yadda gwamnati ta yi watsi da waɗanda ba Larabawa bane da ke yammacin kasar. Akalla mutum 300,000 ne suka mutu yayin wannan rikici, kuma miliyoyi suka rasa matsuguni.
To a gaida Aishatu Sule wace nan ba da jimawa ba za ta sake dawa da karshen labaran duniyar. To makafin nan bari mu leka Najeriya, inda batun tsaro ke kara taɓarɓarewa a wasu sassan kasar. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, dubun wasu masu garkuwa da mutane da fashi da makami ne ta cika, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Yola.
Wanda aka man akwai masu garkuwa da jama'a da 'yan fashi da makami da kuma 'yan damfara, kana kuma da masu safarar sassan jikin mutane. Daga cikinsu akwai wanda aka kame dauke da idon mutum domin sayarwa.
Wannan Abdullahi ne yace in kawo ba manga idon mutum, yace in ba manga akwai mai saye.
Ba manga bello an kawo maganan ido, wani yace in kawo masa zai saya. Umar yana buwangal, wannan ne kawai na sani, shine ya san mai turowa. Sun kawo ne ni kan ban sani ba, ina ganye.
Su kuma masu garkuwa da jama'a su ma bai na irin ta'asar da suka yi kafin dubun su ya cika.
Lafin shi na fi ne mutum uku ne, an bayan 200,000. Abin kaddara ga da Allah ne, kuma ni na sa ka yana ba wai wani ya sa ni ba ne, kawai dai abin ya zama min tsotsai ne. Ba ne ma alfarma kawai dai yanzu ina so in gwamnati za iya rantsar da ni ma in zama mutum na ƙwarai.
An kama ni na fi wani mutum, ni ma wani yaro ne ya ce muna muje jiya sanci, amma ni ban sanci ba. 200,000 dare da altine da sandau da wani yaro sunanci Rebo dai a Kamaru. A farko dai ana a Najeriya, sai mu kawo nan gefen kai kan din wajen Kilange. Daga Kilange kuma in mun dauka kai kan din a cikin Kilange kawai muke boye su.
A cikin wanda aka kame, wanda ake zargin sa da damfara, ya ma bai ne dake amfani da layin tarho wajen damfarar mutane da kuma hanyoyin da yake bi wajen karbar kudade daga hannun jama'a.
Ni idan naje a shago haka naga numban mutum zan dauki numban sani a wayana, sai in kira mutum in bashi tsoro in gaya masa cewa ina son kuɗi kaza a gurinka, ko yanzu in dauke ka ko in kashe ka. Amma magana ne na fatan baki, wani zai ce min kar in sake kiransa, wani kuma zagi na zai. Idan wani ya zagan kuma shikenan bazan sake kiransa ba. Wani kuma in yace kar in sake kiransa kuma bazan sake kiransa ba, na san mun bazan samu wani abu a gurinsa ba. Wanda kuma Allah hukunci zan samu wani abu a gurinsa, in yaji tsoro shine zai ce to ya za a yi kuɗin su zu hannuna. Sai in ce masa to ya kake gani wace hanya ne fi ma sauki, shine sai ya ce mun to wani in yana so ya gama sai ya ce mun to mure wuri kaza a kai ma kuɗin ka zo ka karba. Idan naji hakan aga na san su ake a kama ni, tunda ni ba wai ina wani abu nan, kawai ina ba mutum tsoro ne. Shikenan idan naga hakan ne kuma sai in yi deleting din numban sa, bazan sake neman sa a waya ba. Wani kuma aga haka idan Allah hukunci zan samu wani abu a gurin sa, zai ce to ya za a yi. Sai in ce to yanzu zan tura maka account, zaka turo min kuɗi. Sai in je nemi mai POS, sai in ga masa to gashi da turo min kuɗi ne. Sai tambaye ni wani, sai in ga masa kaza ne za a turo min, sai ya bani account ɗinsa sai a turo min kuɗi. Idan ya ga alaka ga zai ce da kuɗi ya bani.
To sai dai kuma tun farko kwamishinan 'yan sannan jihar Adama CP Olubega Adeji ya ce sun samu wani nasarar nema a cikin wannan wata na Yuli kacal, kuma za su ci gaba da farautar sauran bata garin da ke addaba jama'a.
The efforts the officers are made at the end of this command are making towards having a less or in fact a crime-free Adamawa state.
Yanzu haka dai, duk da irin wannan kokarin kan da garkin da jami'an tsaro kan ce suna yi, matsalar tsaro na ƙara ta'azzara ne a wasu sassan Najeriya, batun ne kasar. Ke ma fatan Allah ka kwashe wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga nan da batun tsaron dai bayan wata kana wurin sirri da yayi da shugaban Nigeria babban hafsan sojin ƙasa na Nigeria Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya ce samun bakin zaren wannan matsala ta tsaro na hannun jama'a da shugabannin unguwanni ne. Dangane da haka na tuntubi Captain Abdullahi Adam Bakoji mai ritaya da ke tsokaci kan harkar tsaro inda na fara da tambayar shi abin da ya fahimta da kalaman na General Buratai.
Alhaji Mahmudu, wato wannan bayani da ya yi a wannan karon gaskiya ya fada, domin su jami'an tsaronmu kamar yadda ka sani ba su kai yawan ko matakin yadda za su iya tsare wannan al'umma su kaɗai ba. Saboda haka dole sai an haɗa kai su, ma'ana su mutanen gari, sai sun ba da tasu gudumawar a su jami'an tsaro. Wannan haka yake, su mutanen gari ba sa ba da gudumawa. Misali, haka yake, domin wasu kamar misali wannan Boko Haram ɗin, abinda ya sa ta yi tsamari a asaliyan shine saboda su mutanen Maiduguri ƴaƴansu ne, jikaninsu ne, ƴan uwansu ne, sai suka yi ta rufa-rufa har abin ya zai ta azzara ya fi ƙarfinsu. Wannan kan abin da ya shi abin nan shugaban Hausa Hafsoshin Najeriya shi wato General Tukur Buratai ya faɗa, haka yake gaskiya ne. Su mutanen gari su ma suna da nasu laifi. Ai, dama haka Hausa suke cewa idan mai daddawa da wari ita ma menene, idan ɓera da sata
da
dama da wari.
Eh, to
idan aka bi
ta fara
wai a bi ta
shi ma mabisa ko wato captain, abinda wasu suke fargaba jama'a shine in suka bada waɗannan bayanai na sirri akan dawo kansu kuma ko akai musu hari ko har ta kai ga masu rasa rayukansu. Kamar me ya kake kallon wannan batu nasu?
To yanzu Alhaji Muhammad, tunda su mutanen nan suna sauraron mu kuma suna jin mu a yanzu haka, abinda zan ba su karfin gwiwa shine a da ne aka yi wannan yayin, idan ka kai matsan sanda rahoto ko soja ko makamancin haka, suke zargin cewar ana dawowa kuma a gaya ma wannan mai laifin cewar wane ne ya kawo. To a yanzu ga wani tsari da su musamman hukumar ƴan sanda ta Najeriya suka yi, shine akwai lambobin waya da suka bayar daban-daban wadda kawai in ka ga dama ma kai check ka ce waje kaza ne, waje kaza shine ake aikata laifi kaza da kaza da kaza. In kai wannan shi kenan, ba san ka ba. In ka ga dama an kai ma kai check din da wata number misali ta daban wadda ba a ma sani ba, ba za ma a kira ka ba misali daga baya. So ba wani abu wannan, su kwantar da hankalinsu su ba da, domin wannan shine zai ce makamar, domin su jami'an tsaron nan idan ka duba kamar a kasashen da suke kuke irin su America da su England sauransu, jami'an tsaro yawansu ya kai adadin da za su iya kula da haƙoƙin mutane, ma'ana yawansu ya kai adadin da ake so sabanin wannan ƙasa tamu.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji kenan mai ritaya a Nigeria. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya.
A yau Talata, ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin ƙudurorin tattalin arzikin ƙasa waɗanda za su mai da hankali kan iyalai masu aiki, yayin da yake ci gaba gangamin neman zaben ƙasa da kwanaki 100 gabanin masu zaɓe su yanke shawarar wanda za su zaɓa tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Kwamitin yaƙin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayani yadda ƙudurin nasa zai samar da rukunin ƙwararrun ma'aikata masu ba da kyakkyawar kulawa wanda suka dace da ƙarni na 21 da kuma na ilimi. Daga cikin shirinsa na farfado da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better, zaɓukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump, ciki har da wata ƙididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistar zaɓe ta intanet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki 10 cikin 100. Ɗan takarar Democrat ɗin ya ba da cikakken bayanin wasu sassan ƙudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin Trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin ƙasar. Trump ya mai da martani tare da bayyana kansa a matsayin ɗan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da ƙwarewa da ake buƙata. Tun a farkon watan nan, Biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci dala biliyan 700 wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi miliyan 5 da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada ta'azzara a wannan lokaci na annoba. Bayan jinkirin watanni 4 sakamakon annobar coronavirus, za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni 60 da za a fafata a filayen wasannin Amurka. Yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National Pastime, akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus, inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, yayin da dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad ya fara rangadin yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa, wasu 'yan siyasar kasar sun zargi jam'iyyar mai mulki da kaddamar da yakin neman zaɓe a wani lokaci da doka bata bada damar yin hakan ba. Sai dai jam'iyyar ta PNDS ta ce wannan rangadi al'ada ce da ta saba yi tun a lokacin tana bangaren adawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a farkon watan nan na Yuli ne dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad ya kaddamar da zagaye a yankunan karkara da nufin ganawa da magoya bayansa bayan jihar Doso. A yanzu haka shugaban jam'iyyar mai mulki na can na rangadi a wasu sassan yankin Tawa, wanda a cewarsa ziyartar mazauna karkara al'ada ce da aka san wannan jam'iyya da ita tun a zamanin da take adawa.
Wannan al'ada ce ga jam'iyyar PNDS Tarayya. Shugabanta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya kawo musu labarin da ya shahi siyasa, ya zanta da su, ya gan zama rayuwarsu, ya san halin da suke ciki, ya san bukatunsu, domin jam'iyyar wannan ne aikin nata.
Shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata Tahir Gimba na ganin rashin dacewar wannan zagaye mai kama da yakin zaɓe, in ji shi.
Ka san wanda ya saba da hawan ƙaho sai ya hau ya ga jin daɗi, in ba haka ba miye abin gaugawa tun malam bai zo ba a tada sallah, tun liman bai zo ba. Amince ka Allah shi adda iko, ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi, wani sabu ko wani jijibi bai baka shi, sai Allah shi da asama.
Sannan mahimmancin jama'ar karkara da neman jin halin da talakawa ke ciki a irin waɗannan wurare, musamman jihar Tawa, yankin da jam'iyyar ke da ɗimbin magoya baya, yasa ɗan takarar ta PNDS yanke shawarar fita sabanin yadda wasu 'yan siyasar suka jibge a birnin Yamai shekara da shekaru, a cewarsa.
Mu lokacin da muke adawa ba mu yi kamar 'yan adawa na yanzu ba, mu tsaya Yamai kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abin da gwamnati yake yi, kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne. A lokacin nan muna zagaya cikin karkara, muna zuwa inda mutane suke, kuma muna faddakan su, muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa. Amma yau adawa suna zamanin ne mai ba sa zauwa karkara, ba sa neman mutane, kuma mutane ba su san su ba, ba su san ra'ayi da suke ciki ba.
To sai dai masu sukar lamirin jam'iyyar ta PNDS mai mulki na cewa wannan zagaye ya saba wa doka, idan aka yi la'akari da tanade-tanaden kundin zaben Nijar.
Gare su doka tamu ce, mu ne ake bugu da doka, su a su sun karin doka. Zuwa zagayawa yana da daɗi, ko ana son zuwa garin su. Amma wata ran saka iske baka da yalla yan goro ko ɗan dabi ko na shayi da zaka ba mutane, dole ka tsaya sai kai bido su, daga horoto su ka same su a hannunka, sannan ka fita. To su abin gashi aje a ƙasa yake, dan shi ne nace ƴan ƙasa su amshi kuɗin da za a kai musu wannan kuɗin, su ci kayan su halal kuna su ne, amma ka ai zaben tumulin da aka saba.
Mataimakin shugaban hukumar zaɓe Dr. Aladuwa Amada da na tuntuɓa akan wannan cece kuce ya bayyana cewa nan gaba kaɗan za su yi magana akan dukkan batutuwan da suka shafi sha'anin zaɓe, saboda haka ya buƙaci in jira lokaci za a waiwaye ni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar ta Niger za iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin Abdulwahab Muhammad ya fara tattauna da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad kan kaddamar da bikin noma da ya yi na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, gwamnan zai dora kan bayanin da ya faru na wani kamfanin ƙasar Amurka da ya zo zai taimaka wa manoman jihar.
A sa mutum yana da gida a sama, ƙasa kuma yana kiwon kifi ko yana kiwon dabbobi, don abin da suke so da ƙashin da naman da kuma gashin da fatan duka kuɗi ne. To irin wannan muke so mu zo mu fara, shi yasa kuka ga mun fara ba da jari wa mata su fara kiwon akuyoyi, don irin sa ne zai kawo mana farfadon arzikin jihar mu, tunda bayan nan abin da muke da shi da ma'adanai ne, amma ba zai magana wannan ba, tunda shi ma akwai kuduri na musamman da muke yi da wayansu wanda suke da sha'awan ganin cewa mun haƙo da ma'adanan mu, kuma ba yanda ake yanzu ba kawai mutanen ciyani su zo su dinga bata mana wuri su tafi. Shi wannan ba shi da wani tsada, bai kai ma na tsadan wanda ainihin muke amfani da shi wato na NPK da urea ba, sai dai kuma bambancin sa ma in muka zo muka fara yin wannan noman, shi manomi ba zai dauki nauyin sayan wannan, da a bashi takin ne kaman kyauta, kaman wato na bashi sai ya sayar mai da kuɗin sa. To kaga da babu wani abin da zai fito daga aljihun sa. To muna ta aiki ne mu ga mun kai ga wannan gaban, daga lokacin da manomi zai dinga sayan taki har zai ko yana sayan takin na bashi, da wanda zai zo a bashi takin don ana so in yi noman da a amfana da shi ya kasance noman ya zo masa komai a riba, amma komai akwai matakala. Yanzu dole ne mu ci gaba. Bambancin abin da yake faruwa baya, za a dauki naira biliyan 3 ko 4 a sai taki, a raba kyauta, wani a bata, wani a sace, wani a ce an taimaka na kyauta mu kofar ne. Yanzu mun dauko jari ne muka sa na miliyan 700, ya isa kowa ya samu taki a shekara, saboda da manomi ya saya dawo da kudin, kuma kudin yana na har da riba, kowa zai samu, ba wai abu ne na kyauta ba. To shi organic kowane irin shuka yana amfani da shi, abinda kawai yasa ba za mu yi amfani da shi da kowane shuka ba, don ba mu bukatar sa. Bukatar mu sa organic don mu sayar wa kasuwan Turai, wanda suka ditta wani ka'ida cewa su ba za su sai kayan mu don mu samu kudin shiga ba, sai mun yi amfani da wannan takin. Amma wannan takin ba shi ma wanda ake na urea da NPK ba wannan illa ne yake da shi ba, abu ne kawai na harsashen bature wanda yake gani akwai wayansu sinadarai a ciki da in aka dade ana amfani da shi zai illa wa mutum wadan adam.
To ranka dade ta ganin da cewa to farashin ku yayi kasa sosai, yaya za ku tabbatar da cewa wannan taki da kuke sayarwa ma mutanen jagoci bai shiga wasu jihohi ba?
To shi yasa muka dauki matakai sosai. Su kansu wanda suka kawo kamfanin su suna sai da takin sun kafa cibiyoyi guda uku, kuma wato a Ningi da alƙalari da nan garin Bauchi, wanda za su dinga sa idanu, kuma muna da ma'aikatan mu na BASAC, don kowa san waye manomi. Kuma yanzu ba za mu dinga daukan abun mu muna ba mutane kawai, sai kai da kanka zaka zo da chemical da komai ka je ka saya, kuma za mu bude kowane karaman hukuma inda za a dinga saya. Bambancin da da ake daukan trailoli aje a ba mutum daya ce sai kawo, ba zai ba da niyan a sayar, sai dai kaga an yi crossing din sa, an kai Niger ko an kai Kamaru ko kuma an kai Jigawa. To za mu yi kokari tunda mun kawo wani rahusa na musamman na 500, mun tabbatar da cewa akwai riba a ciki, mutane za su dauka su sayar. To dole ne mu dauki wayansu matakai wanda muka dauka, ba mu so mu fadi, amma muna tabbatar wa mutane cewa duk wanda yace zai amfani da takin mu yaje sayar za mu kama shi. Ai buhun dama kun ganshi da tambarin Bauchi, amma wannan bai hana sayarwa wani wuri, amma aje a sayar duk mun dauki matakai na ganin cewa duk wanda ya shi ma zai kuka da kansa, amma ba za mu faɗa ba saboda sirru, ba mu so mu gaya mutane, ka san ka gaya mutane matakin da ka ɗauka su ma za su ɗauki wani mataki.
Na ji ka ba ma manoma wani karin guda kace idan suka noma kayan gonansu gwamnatin ka data saya.
Mun fara tun daga yanzu mun cire kuɗi kalilan miliyan 150 cikin kuɗin da muka samu rara na World Bank da suka ba mu na SAFTAS don su manoma suna cikin institution da muke so mu ba su ƙarfin gwiwa. Sai muka ce to kamar yadda na saba yi a Abuja mukan sai kayan noma a wajen manoma a rani a kaka. Mun yi so mu ajiye idan damina ya shiga lokacin da abin ya yi wahala. Sai mu fito da shi mu sayar wa talakawa da rahusa a kuɗin da muka saya ma ya zama da rahusa har ma mu ƙara riba kaɗan kuɗin ajiyan amma duk da haka mutane suna san barka suna sa albarka saboda kuɗin zai zama to rabi misali mun sai buhu a 10,000 ya zo ya dawo 18,000 mun fito muka sayar da shi 11,000 kaga an samu rahusa na biyu manoma ba za su yi kuka da cewa sun yi noma ba mai saya ba na tabbatar wa manoma duk abin da suka noma zan saya in ba a samu mai saya ba shine abin da nake so in yi ana kiransa buffer stock wani ginshiki kaman katanga na bada inganci wa manoma su san cewa tabbas abin da suka noma za a saya kuma zai zamanto da farashi mai kyau ba wanda zai zamanto sun yi hasara kaman yanda ake na hasaran lokacin kakan tumatur
masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da kuma wakilin Abdulhab Muhammad sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
bakai da Muhammad Hafiz Babali yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Na farko a yau ya fito ne daga Rirwanu Ibrahim London Uba inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa harin da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin Kaura da ke jihar Kaduna inda suka kashe mutane da dama tare da asarar dukiyoyi wannan abin bakin ciki ne kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da ta mai da hankali ga yankin Arewa domin fa akwai matsala sannan kuma ga wasikar haɗin gwiwa da muka samu daga Umar Adamu Katagum da Abubakar Maliya Katagum daga jihar Bauchi su kuma suka ce salam VOA Hausa hakika ci gaba da samun matsalolin tsaro a yankin Arewa maso yammacin Najeriya da ake kwatantawa da ayyukan ƴan bindiga tabbas wani abin tada hankali ne ya kamata rundunar sojin Najeriya ta sauya salon yadda take yaki da ƴan ta'adda domin kawo ƙarshen wannan matsalar cikin gaggawa yanzu kuma sai sako mana ƙarshe da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau shi kuma ya ce VOA Hausa da a ce gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka masu karɓar shawara ne ga na ba shawarar cewa ya kamata a dinga fifita yawan albashin sojoji fiye da albashin kowane ma'aikacin gwamnati musamman idan muka yi la'akari da irin yadda suke bada rayuwarsu don kare rayukan al'umma daga ƙarshe ina musu addu'a Allah ya ƙara ma sojojin Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi da ma Ghana lafiya da nisan kwana don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da aika mana da sakonni
yanzu kuma sai labarai a takaice
duk sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar tsohon dadaddan shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau talata a Khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan karagar mulki shekaru 30 da suka wuce a yau talata dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin kasa
Masu aure da haka makawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu amma kafin nan bari mu mika zakon ta'aziyya ga iyalai ƴan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Tasi'u wanda Allah ya cikawa da safiyar yau Talata a garin Jos dake jihar Plateau. Da fatan Allah ya sa ya huta amini. Yanzu kan a madadin Aishatu Musule wacce ta tani gabatarwa sai kuma Julie Lindsay Creation da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin mu na dare idan Allah ya kai.